This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington DC, sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM. Sannan muna nan koda yaushe a shafukanmu na internet, wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masuware, assalamu alaikum. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda, muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Inda za ku ji cewa shugabannin Fulani makiyaya da manoma a kudu maso yammacin Najeriya sun fara wani zama domin nemo bakin zaren kawo ƙarshen rikicin da ya addabi yankin. Shin ko waɗanne matakai ake shirin ɗauka a wannan taro?
To, matakan da za mu ɗauka na farko, za mu yi bincike kwakwara mu ga wake da hannu cikin aika-aika, in shugaba ne za mu ladabtar da shi, za mu ɗauki mataki kan shi.
Har yanzu masu fashin baki a fannin tsaro na ci gaba da tofa albarkacin bakinsu dangane da sabbin hare-hare da aka samu a 'yan kwanakin nan a yankin arewa maso gabashin Najeriya, duk da ikirarin da hukumomin ƙasar ke yi na cewa sun kassar ayyukan ƙungiyar Boko Haram. Da yau kan wannan batu muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon lamarin? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655, amma za mu fara ne da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Ƙasar Burkina Faso ta samu sabon shugaban ƙasa karo na farko cikin kusan shekaru 30, yayin da aka rantsar da shugaba Roch Marc Kabore a yau Talata. Shugaba Kabore ya yi alƙawarin kiyaye da mutunta da kuma kare kundin tsarin mulkin ƙasar a lokacin wani babban taro da aka yi a birnin Wagadugu, wanda aka nuna kai tsaye a kafafen gidajen rediyo da na talabijin ɗin Burkinabe. Rantsar da shugaba Kabore ta zo ne bayan watanni 14 da hamɓarar da gwamnatin shugaba Blaise Compaoré a wani bore da aka yi sanadiyar yunkurin tsohon shugaban na tsawaita mulkin da ya kwashe shekaru 27 yana yi. Gwamnatin wucin gadin ƙasar ce ta shirya zaben shugaban ƙasar, inda shugaba Kabore ya yi nasara a watan da ya gabata da kuri'u kashi 53 cikin 100. Tun da farko dai a watan Oktoban da ya gabata ne aka shirya yin zaben, amma aka ɗage shi bisa dalilin wani yunkurin juyin mulki da wasu zaratan sojoji masu tsaron fada shugaban ƙasar suka yi, wanda ya ci tara.
Hukumar kiwon lafiya ta duniya WHO a takaice ta ce ƙasar Guinea da ke yammacin Afirka ta rabu da cutar Ebola. Hukumar ta ce wannan ya zama wata gagaruman nasara cikin shekaru 2 da aka kwashe ana gwagwarmaya na kawar da yaduwar cutar mai kisa, wacce ta laƙume rayukan dubban mutane. Ƙasar Guinea ta wuce kwanaki 42 ba tare da samun wani ya kamu da cutar ba. Wannan yasa ta zama ƙasa ta uku cikin waɗanda suka jijjigu da annobar bayan Liberia da Saliyo da ta sami nasarar rabuwa da yaduwar cutar mai kisa. Haka kuma wannan shine karo na farko da ƙasashen uku suka kawar da ainihin hanyar ɗaukar cutar ta Ebola, tun da aka sami ɓullarta a garin Gokedu da ke ƙasar Guinea a shekarar 2013. Daraktan da ke gudanar da harkokin kawo ɗauki a hukumar kiwon lafiya ta duniya, Mr. Richard Brennan, ya kira wannan wata gagarumin nasara, amma ya gargaɗin cewa cutar na iya sake ɓullowa.
Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙasar Amurka ta ce halaka shugaban 'yan adawar Siriya da aka yi ya hargitsa ƙoƙarin da ake yi na ƙulla yarjejeniyar tsagaita wuta da neman maslaha a siyasance, wadda za ta kawo ƙarshen rigingimin siyasa da kuma yaƙin ƙasa wanda ya ƙici ƙicin yiwa kusan shekaru 5 kenan. Shugaban ƙungiyar Jaish al-Islam Zaharan Alush ya rasu ne sakamakon wani hari ta sama da dakarun gwamnatin Siriya suka kai. Jiya Litinin, mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Toner ya ce Amurka na da damuwa akan abin da kungiyar Jaish al-Islam ke yi a Siriya, amma duk da dai ta halarci wani taron kungiyoyin 'yan tawaye da ke goyon bayan tsarin siyasa da yaƙi da 'yan kungiyar ISIS. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce shiga tsakanin shawarwarin kawo zaman lafiya har wato ita ce ta shiga tsakanin shawarwarin kawo zaman lafiya har sau biyu tsakanin gwamnatin Siriya da ɓangaren 'yan tawaye a shekarar da ta gabata, amma duk wannan ganawar da aka yi ta taɓarɓare ba tare da cimma wata matsaya ba.
Wani dan sanda farar fata a jihar Chicago wanda ya harbe wani matashi dan shekaru 16 har lahira ya musanta laifin kisan da ake zargin sa da yi. Yayin da magajin garin na Chicago Raham Emmanuel ya katse hutunsa bayan da aka sami munanan harbe-harben yan sanda har guda biyu. Jason Van Dyke ya shaida hakan ne a Talata, a yau Talata a wata kotu da ke garin Cook na jihar Chicago, inda ake tuhumarsa da laifin kisan da aka yi a shekarar 2014 na wani matashi dan shekaru 17 mai suna Laquan McDonald. Fidda wani faifan bidiyo da aka yi a watan da ya gabata wanda ya nuna harbin ya janyo fargaba a binnin ya kuma haddasa zanga-zangar makonni wadda ta sa shugaban 'yan sandan garin na Chicago Gary McCarthy ya yi murabus. Faifan bidiyon dai ya nuna McDonald yana dan gudu zuwa wurin dan sandan da kuma lokacin da ya mata wato ya matsa daga wurinsa da kuma lokacin da aka yi mai ruwan harsashi har so 16. Albaru sai da yawa dai sun taba shi yayin da ya fadi ƙasa. Ranar Asabar din da ta gabata wani dan sanda ya yi wa wani dan shekaru 19 mummunan harbi da wata mata mai yaya biyar da shekaru 55 dukkansu da harbin ya shafa bakakin fata ne a nan Amurka. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mun fara rahotannin namu daga jihar Ekiti da ke kudu maso yammacin Najeriya, inda a yau aka fara wani taron tabbatar da zaman lafiya tsakanin makiyaya da manoma a jihar ta Ekiti domin neman bakin zaren kawo ƙarshen rikicin da ake samu a yankin. Daga birnin Ado Ekiti ga rahoton da Hassan Umar Tambole ya aika mana.
An yi taron neman zaman lafiya tsakanin manoma da Fulani makiyaya a fadar Iwi na Ekiti da ke Ado Ekiti Oba Dr. Rufus Adeyema Adojugbe Alade Sami na uku. Iwi na Ekiti Oba Dr. Rufus Adeyema Adojugbe Alade Sami na uku ne ya jagoranci taron a fadar sa da ke birnin Ado Ekiti, babban birnin jihar Ekiti. Babban basarake na Ado Ekiti ya buƙaci dukkan ɓangarorin na manoma da makiyaya su zauna lafiya da juna kamar ƴan uwa tunda wannan kasar ta Najeriya kasar mu ce. Haji Muhammadu Kiruwa Ardon Zuru, shugaban kungiyar Meyetti Allah ta Najeriya, shine ya wakilci bangaren makiyaya Fulani a wajen taron.
Eh, naji koke-koken su kware da gaske, kuma kokin da suka yi abu ne na tausayawa, kuma abu ne mai bakin ciki, kuma abu ne mai bata rai, domin a jagorancin da muke na kungiyar Meyetti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria, ba za mu taba yadda mu daure makarya gindi ba, ba za mu taba yadda wani yayi arziki da arzikin wani ba, ba za mu taba yadda ga duk wanda zai kawo rashin zaman lafiya ƙasa kowa yi shi, kuma ba za mu taba yadda wani shugaba ya daure ma mara gaskiya gindi ba. Saboda haka mai alhurma sarkin musulmi ya turo mu Ekiti, mun zo mun ji koken mutane, kuma da yadda Allah ba za mu bar Ekiti ba sai mun dauki matakin da ya kamata mu dauka game da abin da zai kawo ma wannan jiha da wannan ƙasa zaman lafiya.
Waɗanne irin matakai ne za ku dauka a halin yanzu?
To, matakan da za mu dauka, na farko za mu yi bincike kwakwara mu ga wake da hannu cikin aika-aika, in shugaba ne za mu ladabtar da shi, za mu dauki mataki kan shi. Za mu naɗa kwamiti wanda ya shahi manoma da gwamnati da shari'a da 'yan sanda da SSS da matasan Hilani da matasan manoma su zama su ne wakilai na duk wanda zai shigo da duk wata ɓannar da ake tunanin an yi, su je su sa ido su tabbatar da menene gaskiya.
Kwamishinan aikin gona na jihar Ekiti Honorable Peter Kayinde Odubomi ya wakilci gwamnatin jihar Ekiti a wajen taron.
For some time now we have been faced with the menace of the Fulani cattle rearers directing the heads of cattle to graze in our farms.
Kwamishinan aikin gona na jihar Ekiti ya ce suna fama da barna a gonakinsu daga Fulani makiyaya, wanda hakan ya jawo hasara ga manoma. Shugaban manoma ya faɗi abinda ke ci musu tuwo a ƙwarya.
They come to our farms, they destroy our farms.
Shugaban manoma Omajuwo John Bamishe ya ce matsalar su da Fulani makiyaya shine lalata musu gonakinsu. Karon dai ya sami halartar shugabannin Fulani da makiyaya, ciki har da Alhaji Garba Bello, shugaban kungiyar Meyetti Allah na jihar Ondo, Alhaji na samu shugaban kungiyar Meyetti Allah na jihar Ekiti, jami'an tsaron 'yan sanda da SSS Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga birnin Ado Ekiti a jihar Ekitin Najeriya.
madalla ga da Hassan Umar rubutan Bolto a Najeriya har ila yau masu fashin baki a fannin tsaro na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da sabbin harare da aka samu a yan kwanakin nan a yankin Arewa maso gabashin Najeriya inda mutane da dama suka rasa rayukansu. Kan haka wakilin mura Amurka Hassan Maina Kaina ya tambayi ya komodo AT Baba Gamawa mai ritaya yadda ke kallon lamarin.
Na tabbata masu saurare cewa waɗannan mutane sojoji mu sun kurmushe su. Waɗannan kai wasu ƴan tsiraru ne da in ka duba cikin garin Gombe, ka duba Taraba, ka duba Maiduguri, ka duba Yobe, hatta cikin jihar Bauchi za a shiga a ta da bom a kakkashe mutane da sauransu. To amma yanzu waɗannan abubuwa gaba ɗaya sun kau. Hatta in ka duba yanzu ƙananan hukumomi da muke da su yanzu a Adama dukka sun koma hannun gwamnati. In ka duba a Taraba, in ka duba a Maiduguri, haka kuma in ka duba a Yobe, balle kuma cikin jihar Bauchi wadda ke muna cikin kwanciyar hankali ba wani tashin hankali.
Amma Air Commanda ba su katse ka ba, yanzu ka ga jeje nan da shekaran jiya an samu tashin bama bamai a jihohin Adamawa da Borno, wannan kuma yana da kamar cewa kuma ba ne ga sojan Najeriya ko?
A'a ba haka ba ne, ba koma ba ba ne. Idan ka duba waɗannan mutane zai yanzu babu su. Wasu ƴan tsirarin su ne yadda su rasa yadda za su yi da yunwa da rashin samun kwanciyar hankali da sauransu da sojojinmu suka bi su suka turmushe su ne suke ƙetarowa suke samun wasu wurare suke tada waɗannan ƴan bumabumai. Kuma waɗannan abubuwa idan ka duba kamar yadda abubuwa suke, ai yanzu ga cikin tunda gwamnatin nan ta zo ka taɓa ji an ce an shiga wani gari an tada garin an kona garin an kashe jama'a da sauransu ko an tare mutane a kan titi an yanka su an kwace musu kayayyakinsu. To ai wannan an samu ci gaba kwarai da gaske, sojojinmu sun samu nasara. A wani abu da muke gaya mutane shi ne dole mutane su haƙuri, kamar ciwo mai ƙurji ne wanda yake sai a hankali za a warkar da shi. Kuma ina tabbatar maka mu da muka fito daga wannan yanki na Nauzuke an samu kwanciyar hankali an samu ci gaba kwarai da gaske a ƙasar nan, kuma sojojinmu sun yi ƙoƙari kwarai da gaske.
Dai a matsayinka na tsohon hafsan sojan saman Najeriya, baka da fargabar cewa wani abu zai faruwa kenan nan gaba duk da wannan wunar bakon kira ke kaiwa?
Ko kaɗan ba mu da fargaba a irin sojojin da muke da su da irin shugabanni na sojoji da muke da su wanda suka sa ƙasar nan a gaba ba aljihunsu suka sa ba. Kuma ina tabbatar muku dukkansu suna da kayayyakin yaƙi, gwamnati ta ba su, kuma suna cikin walwala, suna cikin kwanciyar hankali, kuma suna nan za su kare ƙasarsu insha Allah.
Ina kamuna aikin soja haji dan kwairo, ina tsoron aikin soja haji dan kwairo.
Ya komodo AT Baba Gamawa mai ritaya kenan. To kan wannan batu na sabbin harare da aka samu a jihohin Borno da Adamawa, yayin da hukumomi ke cewa sun gurgunta harkokin ta'addanci, muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka ta Onyeka Owenu da ke magana kan muhimmancin zaman lafiya.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
Ta kira mana farko ya zo daga jihar Kaduna ne, wane ne akan layi?
Assalamu alaikum, sunana Akarami daga Sheikh Abubakar Mamun Gumaye Kaduna, shugaban kungiyar Murtala na kasar jihar Kaduna.
Wa alaikum salam Akarami, menene ra'ayinka?
Ta ai gaskiya mun farko za mu harci masojin Najeriya hi su ture, kuma ubangiji Allah ya taimaka musu, domin kowa zai cewa da za ka cewa akwai karar hukumai gudan kusan 22 a jihar Maiduguri wa Barista kenan, yau gama akwai wurin karar hukumai 8 kuma Adamu akwai karar hukumai guda 4 wanda su 'yan boko haram suka rike. Amma yanzu duka karan komai ne suka rage a Maiduguri, an ci karan komai biyu ne kuma su ma kansu wurare tsirarun wurare da aka soja Najeriya sun kare sosai yawa kowa ana ba musu gaskiya muna ba musu da mun ga sauki mutanen suka fito cikin gari ta Arba Arbe sai ta barazana sai ta abubuwa arta ba kuma sai yawo da jorin gwaro cikin motoci da mashina dan haka wa'annan mutane tsararu su karke ka san yakin sukuru ya da hadari kuma yakin sukuru aka nade akan yi ana yi dan haka su fito bidin na gawa da su muna dan haka sojojin Najeriya mun gode musu mun gode su kuka sheka da Cyber Trade sauran sojoji ga kida muna gode muku
Madalla mun gode Malam Akrami mai hip hip hure wato irin wannan kudin da ake wa sojoji kenan idan ana jinjina musu ga kira daga jihar Jigawa wane ne akan layi
Hello assalamu alaikum
Wa alaikum assalam muna jinka
Yawa kana magana da Haruna Sela dake garin Arbus
To Malam Haruna muna jinka
Eh kau ga local government Jigawa state
muna jinka
Ni zan kira ne ga gwamnati mai adalci
Malam Haruna Malam Haruna kana jina muna magana ne kan batun harare da aka samu jiya da shekaran jiya a jihar Borno da Adamawa a daidai lokacin da hukumomin Najeriya suke cewa an samu damar kassar ayyukan Boko Haram shine muke so mu jira ayyukanku ba wani batu bane Hello Mararuna kana tare da mu to ina kaman Haruna ya aje wayar sa ko kuma ta tsinke daga jihar Jigawa kenan Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Yau muna tattauna ne kan batun wato harare da aka samu a wasu jihohi wato a jihar Borno da Adamawa a daidai lokacin da dakarun Najeriya ko kuma hukumomin kasar ke cewa sun kassara ko kuma sun gurgunta ayyukan Boko Haram da ke kai harare na wasu tsawon lokuta a kasar ta Najeriya. Muna so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ga kira daga Kwantagore jihar Naija wane ne akan layi?
Mata Halidu ne.
Yawa to muna jinki.
To masha Allah alhamdulillah yabon gwani ya zama dole alƙara yi ma sojojin ga addu'a insha Allah ana samun nasara so duk abin da za a samu a duniyan gan ba hada da addu'a ba za a samu nasara shi so mun farin ciki ga abubuwan da ke faruwa yanzu akan sojojin da suke cin nasara mu inna azzalimi Allah kuma ya ci gaba da ba su baya ya ƙara tona musu asiri dindindin Qur'ani
To mun gode kwarai matar Haladu daga Kwantagore jihar Naija ga wani kira har yanzu daga Naija wani ne akan layi
Na siyasa
Hello kana jin mu
Ina jin ka
Yawa to wani ne akan layi
Assalamu alaikum kana magana da siyasa
Wa alaikum salam Malam sai ka muna jin ka
To ina son bayyana ra'ayina akan wannan harare din da ake kaiwa gaskiya sojojin Najeriya kam suna kokari sosai daidai kokarin su amma matsalolin da ake fuskanta shine wannan harare din ya za a yi a samu a kauda wannan matsalolin da ake fuskanta to da ka a san wani dabarun da za a bi don a samu a kauda wannan matsalolin
muna jin kamar sai ka
yayi yawa ake matsalolin yayi yawa kullun ka ji wannan hari nan wannan hari nan
to madalla mun gode kwarai malam Isiaka daga jihar Neji ga wani kira daga Yobe wane ne akan layi
Alhaji Muhammadu S Power da Chi
to muna jinka
yawa to wannan ra'ayina na bada rabai da ra'ayina abinda sojoji suke ya samu ci gaban yan ta'addan nan
me yasa ka faɗa haka
abu da yasa na baka da idan ka duba suna zuwa nan su katakaki mutane a gidajensu amma ko sai ko Allah an samu nutsuwa abinda za mu ce mun gode gwamnatin jami'ar Buhari mun gode wa shugabannin sojojin nan musamman ma shi Hafsu shugaban hansar soja na kasa Muhammad Barsi Allah ya saka da alkhairi
mun gode Malam S Power daga Yobe har yanzu dai muna jihar Yobe a Damaturu wani ne akan layi
Muhammad dai daga Damaturu jihar Yobe
Malam Muhammad muna jinka
yauwa a gaskiya mu mazauna da matu a kwatan jihar Yobe mu muka san sojojin Najeriya suna nasara kan wannan al'amari
kamar me kuke gani
eh mu muka san sojoji suna nasara kan wannan al'amari saboda mu ne masu kwana da ido daya a buɗe daya a rufe mu muka san gaskiya al'amari da yake faruwa mu muje ganin yadda yaran nan suke shigowa gari kansu tsaye da igwa da manya-manyan motoci irin na sojoji da suka karba a jeji. Amma yanzu ya kai ya kawo ba sa iya tunkaran gari ko ƙauyuka da suke zuwa hidaya ce sun je da kafa ko sun je akan keke ko sun je akan jakuna. To wannan ya tabbatar da ba nasara tare da su. Kai ya kawo ma yanzu da su kigar su adda takobi suke zuwa maimakon manya-manyan bindigogi da suke da shida.
Mun gode Malam Muhammad daga Damaturu jihar Yobe ga kira daga Jigawa. Wane ya kan layi?
Assalamu alaikum Biyago. Abdulkarim ne garin Iliya daga Jigawa.
Yawa wa alaikum salam, muna jin Kamal Abdulkarim.
To abin da ya kawo su boko haram. Allah ya yake muku wannan sojoji suna da kokari yadda ya kamata. Dan haka daman abin da ya firgita jama'a akan wannan boko haram.
To mun gode
gore haka Allah ya da za mu ga bayan su insha Allah fi yanda wata makarkashiya ta su Allah ya da za mu gama da su.
To wannan Malam Abdulkarim kenan daga jihar Jigawa, mun gode kore. Ga kira daga jihar Gombe, wane ne akan layi? To kamar ina ga layin wanda ya kira mu daga Gombe ya tsinke lambar da za a kira mu ita ce 2025655. Muna tattaunawa ne kan batun har-haren da aka samu a 'yan kwanakin nan a daidai lokacin da hukumomi a Najeriya ke cewa wato suna kassara ko kuma sun gurgunta ayyukan har-haren ƙungiyar Boko Haram. Nambar 2022055655. To ga kira mun samu daga jihar Adamawa, wane ne ya kallai?
Gaskiya a yaban masojojin Najeriya dai sai godiya Allah ne, Allah ya rufa sirri kuma.
Baka faɗi sunanka ba, Arama?
Sunana Abubakar.
To Malam Abubakar.
Sadale, Allah ya taimaka, Allah ya taimaki gwamnatin Najeriya Allah ne.
Amin, to mun gode ƙwarai. Ga kira daga jihar Kebbi, wane ne ya kallai?
Ya da birnin
Kebbi. To muna jin ka.
Lalle sai jin ya gina shi kokari kare kuma mai ta addu'a Allah ya taimake su. Allah ya taimake su. Ai ta addu'a kamar da sarkin Kano yayi kwanaki haka nan ya kamata kuma mutane su taimaka.
Sai kamar ta ina ta wanda fanni kake ganin ya kamata mutane su taimaka. Hello, kana jin mu na Kebbi?
Yawa
na ce kamar tawa ɗanna hanyoyi kake ganin mutane za su bada tasu gudunmawar wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci. To madalla
idan ya kamata su security din Najeriya ta ida ne.
To madalla muna jin ka, mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmawa da ka ba mu, da fatan za ka sake kiran mu gobe idan Allah ya kai. Mun gode kwarai da gaske ga duka waɗanda suka kira mu a wannan daidai lokaci. Ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Ce kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da ta yi a makon jiya, kungiyar kwallon kafa ta Leicester da ke kan gaba yanzu haka a teburin Premier ta kasar Ingila, a daidai wannan lokacin da muke gabatar da wannan shirin na labarin wasanni, tana can tana fafatawa da club din Manchester City, kuma a cewar mai horar da club din Leicester din cewa da Claude da Ranieri akwai bukata gare su gabanin kwarara karshen wannan shekara ta 2015 da su yi nasara a ranar yau da marece gaban kungiyar kallon kafa ta Manchester City. Su ko ƴan wasan club din PSG ko Paris Saint-Germain ta kasar Faransa a yau ne suka soma wani atisaye a Doha a kasar Qatar. Atisayen haɓaka ƴan wasan domin azaburar da su zuwa wasannin Champions League da na rukuni na daya na wasannin kallon kafa na kasar ta Faransa. A ranar Asabar ne idan Allahu ya kai mu za a bude kasuwar saye da sayarwar ƴan wasan kallon kafa na Turai, kuma tuni ake rade-raden cewa dan kasar Argentina na Ezequiel Labiezi yana iya ficewa daga club din Paris Saint-Germain domin ya koma club din Inter Milan na kasar Italia. Gabanin haka Labiezi zai gana a ranar yau da coachin club din na Inter Milan na kasar Italia cewa da Roberto Mancini. Kuma wannan gabanin wasan sada zumunci da club din sa ja da Paris Saint-Germain zai yi duka a Maricen yau da club din Nerazzurri a Doha a kasar Qatar. Ita ko kungiyar kwallon kafa ta FC Barcelona ta kasar Spain tana iya kwasar miliyan 18 na euro ta hanyar sayar da ƴan wasa guda biyu da suka hada da Sergi Samper da kuma Ramirez Sandro masu shekaru 20 kowannen su, inda club din Tottenham na Ingila zai zuba ma club din FC Barcelona miliyan 12 na euro domin karbar Ramirez Sandro, yayin da club din Arsenal ya yi tayin miliyan 6 domin sayan Sergi Samper, wanda can farko club din FC Barcelona ya ce zai sayar da shi akan tsabar kuɗi miliyan 12. Haruna Maman Bako, birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Kusan duk inda ake yaki ko wani tashin hankali a duniya akwai wani nau'in fitaccen mutane, duk da kokarin da ake yi na ganin cewa an kauda fitaccen mutane. Kamar yadda kungiyar kwadago ta duniya ta ce, kimanin mutane miliyan 20 ne a fadin duniya ake sawa yin aikin dole, wanda kimanin miliyan 5,500 a ciki yara ne. A cewar jakadar Amurka a Majalisar Dinkin Duniya, Samantha Power, duk da yake bauta ta sabawa coach al'ada, kungiyar ISIS da Boko Haram suna ci gaba da fataucin mata da yaran mata da sayar da su kamar shanu a kasuwa. ISIS ta baiwa ƴan kungiyarta damar yin amfani da yara mata, wannan hakan tafkar yin fyaɗe ne. Batun Boko Haram na da tsoratarwa, domin a ranar 2 ga watan Oktoba ne kungiyar ta tilasa wa ansu yaran mata hudu da saurayi daya a birnin Maiduguri yin kunar bakin wake, inda uku daga ciki suka kai hari masallaci a lokacin sallar magarba, inda mutane 15 suka rasa rayukansu, wasu kuma da dama suka samu raunuka. Kungiyoyin ISIS da Boko Haram suna amfani da bauta a matsayin wani makami na tsoratarwa da samun magoya baya da kuma sakawa mayakansu, da kuma yin amfani da shi a matsayin hanyar samun kudaden shiga. Amurka ta hada gamayyen kasashe 65 domin daidaita ISIS da ƴan ta'adda da hanyoyin da suke samun kudaden shiga. Amurka za ta ci gaba da samar da tsaro da taimako ga gwamnatocin Chadi, Nigeria, Niger, Kamaru da Benin domin yakar ƴan kungiyar ta Boko Haram. Sharhin murya Amurka na wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Ga Maryam Dauda da labarai a takaice.
Kasa Burkina Faso ta samu sabon shugaban kasa karo na farko cikin kusan shekaru 30, yayin da aka rantsar da shugaba Roch Marc Kabore a yau Talata. Shugaba Kabore ya yi alkawarin kiyaye da mutunta da kuma kare kundin tsarin mulkin kasar a lokacin wani biki da aka yi a birnin Wagadugu, wanda aka nuna kai tsaye a kafafan gidan rediyo da na talabijin ɗin Burkinabe. Hukumar kiwon lafiya ta duniya da ake kira WHO a takaice ta faɗi cewa ƙasar Gini da ke yammacin Afirka ta rabu da cutar Ebola.
Masu sauraro, abin da ya saka kenan a shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe za ku ji mu da dauke da wani sabon shiri da izinin Allah. Yanzu amadadin Maryam Dauda da Titi ne gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown da ya bada umarni. Sai injiniyan mu Skip Sisk Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.